Makarantu bayan kasuwa da bayan tasha da ma wasu gine-ginen gwamnatin da ba kammala ba na kokin wuraren da yanzu ke zama mabuyan bata gari da kuma yan jagaliya inda suka fake da mai aikata ma sha da kuma shaye-shaye kamar yadda na tarar a wata tsohuwar makarantar primary a garin Yola ke arewa maso gabashin Najeriya
haka ina wata makaranta a Yola fada jihar Adamawa kuma wannan makaranta akwai bin dama naga wasu can suna dan zane suna dan huta kamar dai dan shaye-shaye ake yi sannan dai gefe kuma ga wasu suna fama da kulluga kuma dabbobi su ma suna kiwo bari ne dan kokari in ji wata kila ko zana eje daga bakin ɗaya daga cikin waɗanda suke dan hutawa wannan
barka je a san gari yanzu sai ana dan motsa idanu watan dai ina dan rage ta ne kawai nake dan zuzujewa nan saboda dan rage tunani ka san tana dan cire mana tunani dan wani lokaci kuma makaranta ka ga cikin gari ko ina raida zan yawa muna zaune kai ka ji a tawawusa kawai shine kawai sun dan watsa mu zo mu dan kire ce a makaranta kawai dan abun nan shine kawai muke dan rage ta nan nan wa ma ya zanda mu wani malami ne ma zai bayani a wani abun hakan take kawai
a wannan zuzuwar kokka da wannan Andrew san to ga nan kowa sai ga wannan abu rage zafi a siya zan ka rage zafi bai za su yi da mu bayan zari abu a numu don mutu ya zo kawai da war iya ne ne tsoruta
wannan lamari dai a kullum kamata da hankulan iyayen malamai da kuma shugabannin makarantu na irin halin koyon kullum da mahukunta ke nuna game da wannan matsalar ke ci gaba da habaka kamar wutar daji batun da iyaye irin su malam Umar Dankano tsohon mukaddashin kungiyar 'yan jarida ta Najeriya NUJA a jihar Adamawa ke cewa fa dole ne a tashi tsaye.
Abin da yake faruwa shine za ka ga yawancin matasa yaranmu sun maida wurin wajen shaye-shaye.
Su maida ina.
Makarantu tsofaffin makarantu haka waɗanda kila sun lalace ba a gyara ba kai har waɗanda suke da kyau za ka ga suna shiga azuzuwa suna shaye-shayen su kai wani lokutan ma an ka je wasu unguwanni kamar na cikin gari za ka ga har fiye suna ma yara mata kuma wannan abu ne wanda duk wani mai hankali zai tarra shi saboda gaskiya fi sirrin layin makaranta wuri ne da aka killace domin neman ilimi ko na addini ko kuma na zaman duniya wanda at least za ka yi kokari ka zama mai amfani a rayuwarka ta dan adam
to ko mai su kansu malamai ke cewa malam Abdulhamid Dahir Bomo wani masanin haka ilimi na kwakin shugabannin makarantun sakandare a arewa maso yammacin Najeriya ya ko bai na rashin jin dadin su ne da cewa
karatu ne suna da yawan dalibai amma to kujerun zama ma sun zama Allah to ina ga katanga wanda za a ce makaranta da shi ba a kewaye ba sai ga makaranta ga ta kuma wata tana bakin hanya wanda ke kowa zai iya shiga yanda ya ga dama za ka ga wasu makarantun kawai kowa yana iya shiga ko da abin hawa ko da abin hawa ba wasu makarantun ma sai ga sun zama hanya ne wasu sun maida ta hanya ne ke za su keta ko su bi anguwa ko su fi gona ko su fi wasu abubuwa nasu daban makaranta zama hanya wanda ke kwata-kwata da bai dace ba to wannan abubuwa da ke faruwa shi yasa sai zama cewa su waɗanda ke kubata gari ko waɗanda suke da halaye na shaye-shaye walau na sabar wiwi ne ko ko na wasu barasa wanda ake sha ko na kwayoyi ko na ruwa sai zama cewa suna jira ne kawai lokacin da aka tashi daga makaranta sai zama wannan wuri ya zama su za su je su shaye-shayen su zai zama cewa kuma wani abin ban haushi shine bayan ma babu katangan sai ka tare da ba masu gadi ko da kwara daya su kuma wayannan makarantu in ma an samu shugaban makaranta mai kwazo mai kokari wanda yake kokarin cewa bari ya dauki ko da mai gadi ne wanda yake zama yana biyan shi tabu to sai zama cewa ta kira ko kudi kira kuma ta zama wani kudi a karshen wata ko a kwatan shekara ko abin da ya kamata irin haka nan sai ga cewa ya zama kudin da za a turo mashi ma bai isa ma ya ce zai su yi alli ko takardu ko su abubuwa na bukatu waɗanda yake za a bai wa malamai a koyar da yara da shi ba bai ishe shi ma a ce na zango guda wato tam guda ba to shi yake da kudin da zai shirye kuma yana biyan masu gadi
haka nan kuma Abdulhamid Bomo ya ko bane irin matakan ma da ya kamata a dauka yanzu
to ya kamata ne ya zama cewa hukumomi sun shigo ciki sun lura sun kewa makarantunsu domin abubuwan da ke faruwa a makarantun gaskiya ba dai ba da iya zama cewa lokaci su wanda su yasha nan bayan ma su yasha shayan nasu dama makarantun tagogi sun balle wanda kofofi sun kare kila ma lokaci cikin aji za su zauna su ba ma ba ma a bayan ajin ba cikin ajin su gama su fitsarin su bayan gidan su a dawo ya zama cewa daliban za su zo karatu sai zama cewa sun zama kuma su ne zuwa su aikin kwashe kazanta ajin su kafin su zauna farko dai ya kamata a ce makarantu tun daga primary zuwa secondary makarantu ne wanda ya kamata a ce an kewaye su an masa katanga suna da babban kofa na shiga wato gate kenan a turanci wanda ke sai an bude zaka shiga sai an bude zaka fita wanda ke idan koda makarantar na jiya ka dawo ne to zai zama cewa idan aka tashi to akwai mai gadi wanda ke zai kama kofa ya kulle
a kullum dai hukumomin tsaro musamman ma na NDLEA wato hukumar yaki da shada kuma fatauci miyagun kwayoyi a Najeriya sukan ce suna kokari to amma kuma akwai matsalar samun bayanai kamar yadda komandan hukumar a jihar Adamawa Mr. Yakubu Kibo ya karin haske
kafin ba wannan ko ina a kowane lokaci domin haka a wannan fannin muna bukatar mutane inda suka gane ana shaye-shaye suna tsammani sun goya suna shaye-shaye nan to muna bukatar jama'a su ba mu information akan waɗannan wurare
Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya
yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina zamu je Masauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina zamu je matasa a cikin shirin namu na yau zamu yi dubi ne akan fataucin kananan yara musamman mata daga yankunan karkara da ake tura su birane da sunan aikin gida a kuma rika sasu ayyuka masu tsananin gaske ayyukan da ke hada da wanke-wanke share-share koreno kai da ma dai sauransu inda a wasu lokuta ma a rika azabtar da su har ya kai ga lalata su sai ku biyo mu domin jin karin bayani Wakilin muryar Amurka wato Isa Lawal Ikra ya tattauna da jama'a a zauren muhawaran da ya shirya akan wannan batu.
Sunana Komar Hafiz Alhassan Dandana. Abin duka in aka duba za a iya bada laifi kowane bangare. Bangaren iyayen da kuma bangaren su waɗanda suke ɗaukar yaran su tafi da su cikin gari. Da farko ana yaudarar iyayen da cewa za a kai su gidan masu hali ne za su sa su makaranta. Ƙarshe kuma sai a zo a buge da ba su da bautar da su da jefa su halaye marasa kyau wasu ma ƙarshe kaga sun yi wasu ma harkar ruwanci da dai sauransu wasu zama ma barayi. Abin dai da farko yana fitowa da yaudara ne. Kuma akwai laifin iyaye saboda ai danka kai kake da haƙƙin ciyar da shi da tufatar da shi da bashi ilimi ka dauke shi ka bayar da shi a tafi da shi wani gari da zuma wai za a sa shi makaranta wannan ba hujja bane ba shawara ta ne dai shine duk wanda ya san ya haifi yaro ya tuna cewa amana ce Allah ya bashi ya iya kokarin shi wajen rike shi da ciyar da shi da tufatar da shi da bashi ilimi bakin gurgurdan arzikin shi
ya sunana Hajji Akuli Tatuwan Badara Kwarulayin Quarantine gaskiya wannan abin da ake daukar fatauci kamar fatauci suke da iyaye gaskiya ba ma jin dadi shi ko kadan saboda zaka ga kuma bayan haka kuma akwai dillalan da suke zama a cikin lungu-lungu sako-sako su kuma iyaye ne amma a zahirin gaskiya in ga ka musu yaya su suke iko da yayan su suke mallakan yayan su ce akan cewa yaya za a biya su 2500 za a biya su aka ba su 2500 su ma suna da commission din su to amma yayan su sun aje yayan su a gida ba su a musu haka to kuma bai kamata ba a zahirin gaskiya mu abun yana mana ciwo saboda haka gwamnati ta san matakin da za ta dauka akan masu fitaucin ƴaƴan wasu suna zuwa suna kansu wani gari saboda bautan gidan wani
sunana maman Sadar Faru garkuwar su Kuros sarkin yakin dan matashi ai tsakani ga Allah ka zo gurin saboda magana ta gaskiya ni din nan ina adawa da wayannan ejen din iyaye maza laifin su ne dan bai yiwuwa idan ɗa namiji ya cika shi ɗa namiji ne a gidan shi uba ne a dako ɗan shi a kata gurin aiki akwai uban da na gani wallahi yarin daga wani gari take mai nisa a kawo ta ni din nan ne na kai yarin da hannuna ejen din ta bani ka san cewa uban yarin ake tura makwari a kaga ashe da sanin su ake yin wannan abu dan ban manta akwai yarinya yar nan hayin kogi ne yarinya ai mutuwa ce a kashe ta garin fiade uban sai burin mai shayi yake zuwa yake shayi anan yake jin cewa amma yarinya fiade ta mutu ashe yar shi tsakani ga Allah laifin iyaye maza ne kuma ita uwan abinda ta faɗa a lokacin dan wallahi abin yana min ciwo jige radio na tsare ne wannan magana ta ce wallahi ne ran shi bai ba kuma amma zai sai burin mai shayi kullun ya shayi ka duba gari a zamanin na yanzu kana matsala dan ya ka saka balanta ka ce mishi je ka a kwanan nan ba a dade ba ni din nan ni na kama yarinyan wallahi na kaita a garejin kawowa na isa ta a moto wallahi ɗan ayayen aikin suka sako ta a titi ta tafi wa gidan su kaga yanzu wannan ai ba abu ne mai dacewa ba to iyaye su tsoron Allah
to da farko suna na Sumayya Abdullahi gaskiya ko ni na yanayin da ake fatautun yara mata ake kawo su birni ana kwaso su wai aikatan wannan abun ba shi bane abu ne kyau da ya kamata domin haka yakan kawo tabarbarewar tarbiyya ko kuma ya kawo lalacewar rayuwar yarinya to haka wannan ba abu bane mai kyau da ya kamata a ce ana yi ba ma so da yawa so bi ba kuna rede da yawa to haka abun gaskiya babu dadi yanayin da nake ganin al'amuran yake tafiya abun bai yi ba gaskiya to ina jin ra'ayi ga iyaye dan Allah da a taimaka a ƙara kula domin wannan abun gaskiya yana kawo tabarbarewar tarbiyya sosai
Muhammadu Bello eh to wannan lamari gaskiya ba abu ne mai kyau ba burba da yadda ake fakewa da kaga su iyaye ana yaudaran su ne cewa za a je a nemo musu ayyuka wanda za su yi a gidajen masu kuɗi wata a ce mata wanki wata a ce mata wanki wanki kuma alhali gaskiya yana gurɓata tarbiyya saboda in an shigo da su abinda za a ga ya muku kutan wurin iyaye daban abinda kuma za a zo a samu daban saboda in aka zo da su yanzu mafi akasari za ka ga shine sanadin lalacewa yarinya ko ka ji ta yi cikin banza ko kuma ta shiga ba fata ake ba ka ta shiga karo wa talauci yanzu kan ayyirin in dan Najeriya na sabawa da talauci ya riga ya saba da talauci ka ga mu wani gida ne babu talauci hakuri yana daya daga cikin abin da zai sa mutum ya cimma gaji idan kai hakuri da rayuwanka in Allah da zaka Allah zai kawo maka fita yafi a ce ka ba da ya mace ko dan namiji shi gaba yake in ba ya saba lalace yake bala ya mace
suna na baba Allah an karama jefa matsala na wurin iyaye to kai ubangiji ya baka yaro ai ba a ce wani ya je renan maka shi ba ko ya tarbiyantar ka maka da shi ba ya zaka dauki yanzu akwai wani iya kai yarin sai shekara 7 yana can wurin malami bai san halin da yake cikiwa don ba zuwa yake ba a wani lokaci an samu matsala matar ce take iko da gidan ba mijin ba amma yadda mace ce kai namiji ya zaka yadda da kai ta kai da gidan alaji ana wulakanta ta ai ba zai yiwu ba shi ake yaudar su mana cewa ki zo ga aiki kuma akwai makaranta gidan alaji za ki rika yi to ba wani makaranta take ai karshe lalacewa take yawanci kila yaran make ka dan abin da ake cewa nan kawai a ce to ai ga aiki gidan alaji ki je abai sai ma ga nawa guda biyu ni ma ga nawa guda uku
sai ya Yusuf sai ya ba sa kyautawa game da yanda suke kawo ƴan su ana bata musu rayuwa ne gaskiya to saboda yanzu zaka kawo danka a ce ya zo wanke wanke ko ya zo wani aiki to kuma da ya riga ya riga sai ya zama wani ko mace zaka iya ta zama karuwa ko kuma ta zama irin je ita ga tarin kamar ta gagara wani abubuwa dan uwanka na jininka in ka san yana da guri shi kai zaka yarda da shi ko wani dan uwan ma yanzu ba a yarda da shi yawa balantana a kasuwa ka ga mutun ya ce maka Allah ai daman Allah ne
To da fatan iyaye da matasa sun ji wannan kiran masu sauraro abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a wannan karan amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji ci gaban wannan shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakilinmu Isa Lawal Ikra da kuma Julie Ladas Gresham da ta hada mana sauti ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya
A gaida Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin ƴa mace
Assalamu alaikum masararo Aisha Ma'azu ce take muku maraba da kasancewa da shirin ciwon ƴa mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Yau za ku saurari karshen tattaunawar da muka fara tun makonni uku da suka gabata akan dalilan da ya sanya ma'aikatan jinya suke kyarar masu naƙuda wanda muka fara tun makonni uku da suka gabata tare da malama Saratu Garba Abdullahi da kuma Dr. Khadija Abubakar Ibrahim kuma za mu tashi ne akan ansar Saratu bayan da nayi mata tambaya akan bambancin yanayin aiki a Indiya da Najeriya ai sauraro lafiya
To gaskiya a Indiya bambancin Indiya da Najeriya shine mutanen Indiya sun fi yawa amma akan na Najeriya sai dai asibitocin Indiya suna da ma'aikata sosai misali a shift daya zaki samu ma'aikata nurses zaki samu misalin guda 10 zuwa guda 15 waɗanda suke kula saboda a Indiya duk shekara ana graduating masu master a nursing sama da 30,000 to ku kinga suna da ma'aikata sosai aikin har ya kasance yawancin su ma wa'ansu ma ba su da aikin yi to gaskiya suna da yawan amma kuma suna da ma'aikata saboda haka wannan matsalar ta aiki ya muku yawa patient sun muku yawa gaskiya ba su da ita sosai kamar mu
to malama Khadija ko zaki mana bayani game da haihuwa a Najeriya da yanayin haihuwa a nan Amurka.
Gaskiya ya sha bamban. Misali a Nigeria, kamar yadda kuka yi bayani a baya, kayan aiki da wajen karban haihuwan ma duka wani abu ne, tunda har yanzu we are still developing da sauranmu. Nan daga ranar da kai registry ma yadda za su tarereye ka, yadda za su karbe ka, za su yi maka kaman kwai ne duk abun da kake so. Haka kuma ka zo haihuwan zarzashi, duk wani abu da za su maka na ya even things ɗinka, duk za su nuna cewa suna tare da kai. Ko ba wani naka a wajen za su yi abun da ya kamata. Wannan kuma saboda suna tsoron dokansu, in wani abu ya faru da kai su ma za su shiga matsala. Siriya mu kuma an ɗauki mutum aiki ba ruwan shugabannin da su duba su ga me kake yi. Ka yi aikin ne baka yi ba, ka zo baka zo ba, wata yayi za a baka kuɗinka. Wanda a nan kuma dole sai sun duba quality of aikin da kai yadda ya kamata kafin ma za a biya ka kuɗinka. Kuma idan ba ka yi yadda ya kamata ba za a karɓi license ɗinka. So yanayin saka ido ne ya sa mutane mu suna bari daga Nigeria, suna aiki a Nigeria su bari su zo nan, kuma dole su bi dokan nan ɗin saboda ne, saboda saka ido. Amma a Nigeria saboda
kina nufin hukumomi ya kamata su kafa dokoki, banda kafa dokokin a tabbatar cewa dokokin nan suna aiki.
Shine su tabbatar cewa duk wani ma'aikaci da suka ɗauka yayi abun da aka dauke shi ne. A tabbatar a saka ido a duba cewa yayi abun da ya kamata ayi, wannan ma zai kawo sauki. Tunda same mutanen Africa din suna zuwa kasashen waje suna nan birbi, yawancin ma'aikatan ma in ka duba zaka ga irin wannan na Africa ne ma suka fi yawa. Amma kuma suna bin dokoki ne, yasa saboda ne ana sa ido. In ba su bi ba za a kore su, za ma a iya kwace license din su kwata kwata, ba za su iya aiki a ko ina ba.
Malama Saratu,
kamar yadda kace din gaskiya, rashin wani tsari da zai kasance yana sa ido akan ma'aikatan, cewa kin ga misali mu a Najeriya idan za a dauke ka aiki, babu wani abu da ake baka na kaman a ce an baka wani kundi a ce wannan da shine zai tafiyar da aikinka. Misali babu wani tsari na cewa to wannan mu asibitin mun ba da ƙarfi ne a bangare kaza, saboda haka in mun dauke ki aiki ke a matsayin ki na nasga, abubuwan da muke expecting daga wajen ki zaki aikata.
Wato kina nufi har yanzu da sauraron rana akaba,
har yanzu da sauraron rana akaba. Sannan kamar yanda da Dr. Khadija tace, kuma babu sa ido, bayan ba mu da ka'idar a rubuce, saboda haka in mutum ma yazo aikin a'a yazo shi yayi abin da bai kamata bane, oho
ba wanda ya sani,
saboda ba a bibiya ana gani. To inda a ce ana bibiyan kuma, inda a ce gashi za a ce misali kin ga yanzu in ka zo aiki kana zuwa za kai clocking in, akwai za a dauki yatsanka ko a ga cewa kai aiki, sannan kana da abubuwa da zaka rubuce a matsayin ki na notice da zaki yi amfani da su, da za a ga cewa kin yi aiki kaza, kin yi aiki kaza, sai za a assigning miki patient kaza, a ce ke ce zaki kula da wannan patient a wannan shift din. Duk akwai tsari irin wannan. To amma mu babu wannan tsarin gaskiya. Kawai in an dauke ki kawai ana expecting komai zaki. Misali dinga a Nigeria, za a dauke ki aiki a matsayin ki na nurse, a wani lokacin ke zaki aikin ki na nurse, zaki aikin likita, zaki aikin cleaner, zaki aikin dalla, zaki aikin psychologist, zaki
wato nauyin aikin yana yi wa ma'aikatan jiya din yawa wasu lokaci.
Ya ina nufin ba wai ma'aikatan jiya kadai ba, kowa a asibiti suna da wannan budget din. Misali wani lokacin zaki ga an aiko likita, zai ya kamata a ce ka zo kai wani abu kaza, sai ya dige kuma da wani aikin da wanda baya cikin matsarin aikin sa, saboda me? Saboda babu wanda zai yi wannan aiki.
To kullun ana kukan cewa ya kamata a samu ƙarin mata a fannin kula kiwon lafiya. Yaya za a yi a tabbatar da cewa waɗanda za su shigo su ma sun aiwatar da ayyukansu kamar yadda ake bukata?
Gaskiya ina ga abin da ya kamata a yi shine a fito da tsari wanda zai raba wa kowa aikinsa. Misali a ce ga ka'idoji da in aka dauke ki aiki a matsayin ki na ma'aikaci jiya ko a matsayin ki na ongozo, ga tsarin aikin da zaki, ga abin da ake tsammanin zaki achieving a wannan lokacin ko kuma a wannan ranar ko kuma a wannan shift din. Sannan kuma ya kasance akwai sa ido, akwai kuma bibiya. Kin ga yanzu a nan Turai kowace rana sai an yi management meeting a kowane award na jiya, za a ga cewa yaya aikin yake, ya progress yake, ya meme problem ya za a magance waɗannan matsalolin. Sannan abu na gaba, kin gane ba mu da ma'aikata sosai isassu a halin yanzu, kuma ana graduating nurses sosai da likitoci sosai, amma yanayin a gwamnatin mu ya sa ba ma a daukar sa aiki suna nan a jibi a gida bayan kuma asibiti ana nan ana kukan babu ma'aikata a tabbatar an yi equipment asibiti da isassun ma'aikata sannan an yi kokari an samar da kayan aiki idan har aka yi haka kuma za mu ce mu hawa sai
Dr. Khadija
ba abin da zan kara a dan shi ne gwamnati ya kamata ta shigo cikin wannan al'amari a gyara asibitutukan mu a saka kayan aiki sannan kuma yawanci daukan aikin mu ba muna yi based on merit bane
ba a din cancanta
a muna duba wa kaskani din abin da yake kashi kana abun nan sosai don me zaka gaga wanda ya cancanci yayi wannan aiki sosai amma ba a baki ba saboda bai san wani a wajen ba za ka ga wani wanda ma san ta ina zai fara ba amma saboda ya san wani a wajen an dauke shi an baki yana abun da yake kace mu sannan kuma na biyu akwai wani abu da nake gani a Nigeria kaman kuskure ne sosai muke wanda duk asibitoci da ka duba na gwamnati zaka ga wanda ko ba na gwamnati ba ma private zaka ga cewa hospital management fee doctors ne yawanci suke yi da harkokin gudanar da asibitin gaba ɗaya zaka ga cewa likitoci ne suke yi wanda ni wannan ina ganin shi babban kuskure ne don me likita ya karanta harkan likita ne bai karanta gudanar da harkan asibiti ba wannan akwai special wanda sun karanta hospital management
gaskiya
ya mata ana ba ma amma kuma yadda aka sa abun din a Nigeria aka maida shi likitoci ne komai duk wani mukami babba da ya danganci harkan asibiti zaka ga likitoci ne kamar yanzu misali a ce Minister of Health a Nigeria babu wani qualification da kai isa a harkan health ka kai wannan position na Minister of Health in dai ba kai likita bane wanda bai kamata ba ya kamata wa'annan ni a tunani na a ce hospital wanda suka yi nazari suka yi karatu ne zurfi akan bangaren hospital management su ya kamata a ba ma wannan harkan su za su san yadda za su gudanar su za su kai da ma'aikatan da za su dauka da kuma yadda za su tsara kundin aikin ya tafi cewa babu wani tangarda
Malama Saratu
na'am
akwai abin da zaki dora akan abin da tace
abin da zan ce shine ma'aikatan jiya ya kamata su ji tsoron Allah ku sani cewa wannan aikin wannan misali nakan ni kin ga misali nakan sanar da dalibai na tunda na fara aiki a jami'a kan ce musu wannan aikin da kuke yi zai iya kai ka wuta ko zai iya kai ka aljanna idan ka yi shi da kyau baya ga samun riba da zaka samu a duniya na albashi da daukaka da sauransu zai kuma sa ka samu rahmar Allah sannan idan ka yi shi ba daidai ba to ka ci amanar aikin ka ka ci amanar kasar ka ka ci amanar kuma mutanen da kake yi wa aiki mu sa cewa a ran mu in dai za mu yi aikin nan to lalle mu yi shi yanda ya kamata maimakon ya kasance kuma ka zo kana yin abin da bai kamata ba a wajen aiki shi mara lafiya ya kamata mu san cewa yana da matsayi mara lafiya yana da kima kuma dole ne a tarare shi dole a ji tausayin sa kuma a yi masa jin kai domin ya samu sauki na abin da yake damun sa musamman mata masu naƙuda cewa gashi ana kaunata ana so na ana tarayyata ciwon ma za ku ga cewa da duk da ciwon ma tutattaka za ka ta dan samu relief dai saboda wannan kulawa da take samu daga ma'aikata
Dr. Khadija
kiran da zan yi ma mata cewa mu canza halinmu mu gudu tare mu tsira tare former US Secretary of State Madeleine Albright a Mustafa speeches tana repeating wannan maganan yana ne kin tana fadan shi irin there is no special place there is special place in hell for women who don't help other women cewa akwai wani waje na musamman a jahannama na duk macen da bata taimaki mace ba maganan ta gaskiya ne haka don duk macen da bata ji tausayin mace yar uwarta ba to ina ga ba wanda za ta ji tausayi ko da namiji ne da tana nuna ne kawai don tana ga cewa akwai hanya da zai iya mata kuma darajar ka a society ma daukakan shi daban ne yadda aka ga kana treating mace
masu sauraro da hakan muka kawo karshen shirin namu na wannan makon sai kuma makon gobe ku ji mu da wani sabon shirin ciwon kyamace yanzu a madadin bakin namu da kuma duk wanda suka ce maka shirin ya zo gare ku musamman ma wacce ta daidaita mana sauti Julie Leathers Version ni Aisha Mu'azz nake cewa ku kasance lafiya ma assalam
sai kuma kadan daga cikin dimbin ra'ayoyi da kuka aika mana ta wayar tarho.
Abubakar Garba Jaffa Bautakar kuma dake ra'ayina akan wannan ciwo da yazo ana ce da shi corona virus ko COVID-19 wannan dubul garba ne da Allah musulmi ne kirki na duniya ku fito ku sallah a masallatanku in mutuwa ta zo wallahi kar ka Allah sa ka fita duniya ta tashi yawa ba ta isa ta kace ka kai da takeici.
Assalamu alaikum kudin Amerika sunana Abubu Abacha mai shirin jihar Yobe a Nigeria. Hakika wannan cutar ta coronavirus ko COVID-19 da ta barke a kusa da duka al'umma ce da duniya da gobarar zuwa ki. Muna addu'ar Allah mu ji kamar da kuma da coronavirus Allah ya tsara kare mu daga ita da fatan kuma gwamnatin Najeriya ta shirya Muhammadu Buhari ya ta dauki matakai da daki da yaduwar cutar ta hanyar duka kan iyakoki da sautar da kasar gabaki daya domin kwarin gaskiya da kuma tsari.
Assalamu alaikum, ni magana malam mai tsanan hula gullu jihar Bauchi. Ina ce ga al'ummar musulmi a duk inda suke faɗin duniyar nan, saurin mu ta hanyar da addu'a mu nemi kariya daga gurin Allah da wannan cutar coronavirus. In Allah da Allah ya sa muka in dai muka zuga Allah insha Allah Allah zai amsa Allah miji tsokon bawa ne. Dan babu wata mafita a wannan duniya illa a koma ga Allah dan Allah shi ne mai bakariya. In ko muka take muna jirawa wai hukuma ta kare mu to a yiga sami kanmu sakiyar da ba ruwa dan haka mu tashi sai mu koma ga Allah mu gyara halayen mu sai kuma gyara halayen mu sai mu koma ga Allah mu tuba mu yi insha Allah Allah rai ba mu da ko irin kuka koma wuce ba abin da daga Allah sai Allah bai.
Ina sanar da kuma rasuwarci ta majalisar ɗinkin duniya reshen Najeriya kuna da yancin da za ku yi ga cikin mangwano ku na mu bako jiran shekaran bi wato kauna da yake gidan babajin daga nan kuma za ku shiga wasu police commissioner da muku ga irin rubutar-rubutar da na aika da korafa-korafa da wani rana yan ta'adda na garamar hukumar guru.
Ra'ayoyin ku masu saurare, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar internet za su iya kama mu a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Ka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri wanda zai zo muku da ƙarfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, ƙarfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka Almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.
Wannan